Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan wato a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yau ranar Talata 26 ga watan Satumba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai.
Sakataren tsaron Amurka ya ce Amurka tana son a magance tankiya da Koriya ta Arewa cikin lumana. Roger Stone, wani mukarrabin shugaban Amurka, ya ce ba shi da hannu a zargin da ake wa Rasha na yin shishigi a zaben shugaban ƙasa. An kwashe mutane daga Vanuatu a yankin Pacific a saboda barazanar amon wuta.
To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa har yanzu ana ci gaba da cece ku ce game da ayyana masu kokarin kafa jamhuriyar Biafra a matsayin 'yan ta'adda. Bayan haka za ku ji rahoto akan ranar fadakar da al'ummar duniya akan kawo ƙarshen mallakar makaman nukiliya a fadin duniya. Muna kuma dauke da rahoto akan wasu manoma da ke kokarin bunƙasa kiwon kaji a jamhuriyar Niger. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya kuma zai kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma cikakkun labaran. Yau Talata, sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya jaddada cewa Amurka tana son a magance zaman tankiya da Koriya ta Arewa da ke ƙara yin kamari cikin lumana. Jim Mattis ya yi wannan furucin ne duk da cewar ƙasar Koriya ta Arewa ta yi ikirarin cewa furucin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta dandalin Twitter jiya Litinin tamkar ayyana yaƙi ne akan ƙasarsa. Sakataren tsaron na Amurka, wanda a halin yanzu yake ziyara a birnin New Delhi na ƙasar India domin tattaunawa da jami'an ƙasar akan ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu, ya ce a yayin da kasancewar sojojin Amurka a zirin Koriya ya zama wajibi domin tunkarar barazanar Koriya ta Arewa, Amurka tana goyon bayan yunkurin diplomasiya na magance wannan rikici cikin lumana. Ya ce burinsu kenan. Kuma ya yi imanin shi kansa shugaba Donald Trump ya fito fili ya bayyana wannan matsayi akan wannan batu. Mr. Mattis ya wannan furucin ne bayan ya gana da ministan tsaron ƙasar India.
Roger Stone, ƙwararre akan harkokin siyasa wanda kuma da daddan mukarrabin shugaban Amurka Donald Trump ne, ya faɗi cewa ba shi da hannu a zargin da ake yi wa Rasha na yin shishigi a zaben shugaban ƙasa da aka yi bara. Mr. Stone ya yi wannan furucin ne kafin ya bayyana gaban kwamitin kula da tattara bayanan sirri na Majalisar Wakilai domin ba da shaida. A sanarwar da ya gabatar kafin ya bayyana gaban kwamitin, Mr. Stone ya ce a fili ne cewa akwai wata ƙasar waje da ke hada baki da kwamitin yakin neman zaben Donald Trump. To amma ya ce sai masu bincike suka karkata bincikensu akan ƙasar Ukraine da 'yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton. Haka kuma Mr. Stone ya musanta cewa yana da masaniya lokaci ko kuma majiyoyi da suka hada da WikiLeaks wajen bayyana ko kuma kwarmata sakonnin email daga shugaban kwamitin yakin neman zabe na Hillary Clinton. John Podesta kuma ya ce shi baya aikin karya doka a madadin wanda yake yi wa aiki ko kuma yake wakilta.
Hukumomi a Vanuatu sun kwashe mutane da yawan sai kai 6,000 daga gidajensu zuwa sansanonin gaggawa da aka kafa a saboda barazanar amon wuta daga tsaunin Manaru da ke tsibirin Ambeya. Tsaunin na Manaru a tsibirin Ambeya ya yi makonni yana tumbudin toka da wuta da kuma iskar gas da aka danganta da amon wuta, al'amarin da ya tada tsoron akwai yiwuwar dutsen zai yi amon wuta. A shekara ta 2005 tsaunin ya yi amon wuta na ƙarshe. Kimanin mutane 180,000 ne suke zaune a tsibirai 80 da ke wawwatse a Vanuatu da ke yankin Pacific, kuma tsibiran suna yankin da aka lakawa suna da'irar wuta ko kuma Ring of Fire da Turanci, inda girgizar ƙasa da amon wuta abubuwa ne da aka saba gani a yankin.
‘Yan sandan Isra’ila sun ce a yau Talata wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a ƙofar shiga wata unguwar Yahudawa ta ‘yan share wuri zauna da ke kusa da birnin Kudus ya kashe jami’an tsaro guda uku. Jami’ai sun ce mutum na huɗu wani mai gadi ne ya kuma ji rauni a harin da aka kai a unguwar Had Adar. Mai magana da yawun ‘yan sandan ƙasar ya ce maharin ya shigo wurin binciken ne da leburori Falastinawa sa’annan ya buɗe wuta. Jami’an tsaro sun harbe sun kuma kashe ɗan bindigan a wurin.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. China tana ɗaukar ɗawainiyar taron rundunar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa da ake kira Interpol da za a yi a wannan makon a birnin Beijing. Shugaban China Xi Jinping shi ya yi wa wakilan da ke halartar taron maraba a yau Talata a wajen buɗe babban taron na 'yan sandan ƙasa da ƙasa, kuma ya yi alƙawarin goyon bayan yunƙurin 'yan sandan na tabbatar da tsaro a duniya. To amma ƙungiyoyin da ke yunƙurin kare haƙƙin jama'a suna ta baba a kan cewa anya kuwa ba China tana ƙoƙari ba ne ta yi amfani da rundunar da cibiyarta ke ƙasar Faransa domin kama masu hamayya da jam'iyyar Communist wadda take jan ragamin mulkin ƙasar, musamman matan da a bara aka naɗa mataimakin ministan matakan tsaron lafiyar jama'a Meng Hongwei a zaman shugaban rundunar Interpol. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi zargin cewa ƙasar China ta wuce makiɗi da rawa wajen amfani da umarnin kama mutane na rundunar wajen kama tsaffin jami'ai da 'yan kasuwa waɗanda ake nema a saboda zargin cin hanci da kuma bijirarru kamar da Kun Isa, wanda ɗan kishin ƙasar ƙabila Uyghur ne da ke zaune a ƙasar Jamus.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko zan fara da Najeriya. Har yanzu ana ci gaba da muhawara akan matsayar shugaban majalisar dattawan ƙasar Bukola Saraki da ke nuna ayyana ƙungiyar 'yan awaren Biafra a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda ba shi da tasiri. Ga ƙarin bayani daga rahoton wakilin sashen Hausa Sale Shehu Ashaka.
Sarakin wanda ya ce ba abu ka'ida ba wajen ɗaukan wannan mataki ya jawo suka mai tsanani daga al'ummar Najeriya da ke ɗaukar ƙungiyar Nnamdi Kanu a matsayin ƙungiya ce mai mummunar aƙida. Shugaban kwamitin labaru na Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Aliyu Sahabi, ya ce ba a fahimci Bukola Sarakin ba ne, amma duk da haka ya nemi ahuwar jama'a.
Ina son in ce jama'a su yi haƙuri da yanda suka fahimci al'amarin nan. Kada wasu su ga kaman wannan bayanin da shi shugaban majalisa ya yi, kaman ita majalisa tana adawa da gwamnatin tarayya. Babu adawa daga majalisa zuwa ga gwamnatin tarayya. Abinda bayaninsa ya so ya fito da shi a ce ƙungiya na 'yan ta'adda ne, magana ne wanda faɗinsa ya wuce faɗin ƙasar nan.
'Yan majalisar wakilai irinsu Ahmed Babbakaita sun tsama majalisar tasu daga matsayar ta Bukola Saraki.
Ƙarya yake bai isa ba, maganar gaskiya kenan. Na biyu kuma ina ganin Saraki ya makance ba abin da yake tunani sai maganar ya za a yi mulkin Najeriya. Shi yasa har zai iya ganin 'yan ta'adda masu zudda jinin bayan Allah bayan military sun ɗauki mataki na cewa 'yan ta'adda ne, ya ce ba haka bane ba. Ta'addanci ne ko ina, ko a yi shi a Ilorin garinsu, ko a yi shi a Enugu, ko a yi shi a Katsina, duk ta'addanci iri ɗaya ne. Military suna da hurumi da za su iya cewa wannan ƙungiya ta 'yan ta'addanci ce, kuma ta haɗe haka kuma ta zauna. Wannan aiki ne na ɓangaren tattasuwa. Abin da yake kila magana shi ne a ce an kashe ita ƙungiyar. Wannan shi ne ake bin matakai wanda za a kai babban Attorney General zai kai magana kotu ta tabbatar da cewa wannan ƙungiya 'yan ta'adda ce. Gwamnatin tarayya ta ɗauki wannan matakin, duk mai tunani kuma mai kishin Najeriya zai tabbatar da cewa wannan abun an yi shi bisa ga ka'ida, kuma an yi shi don a samu zaman lafiya.
Gwamnatin Najeriya dai ta bakin ministan shari'a Abubakar Malami ta ce bakin alƙalami ya bushe kan matakin.
Akwai doka wadda ake kira doka ta ta'addanci ta shekara ta 2011 wadda aka ma gyaran fuska a shekara ta 2013 wadda ta shartanta cewa shugaban ƙasa yana da dama, yana da haƙƙi ya amince ko kuma ya bayyana da sahalewa cewa duk wata ƙungiya wadda ta zo da damuwa irin ta ta'addanci ta da zaune tsaye a kan zamantakewar Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya a cikin kyakkyawan yanayi na zaman lafiya da limana to ya haramta ta wannan doka da ake kira Terrorism Act of 2011 ta ba shugaban ƙasa wannan damar.
Gwamnatin dai ta zargi Faransa da ɗaukar nauyin ayyukan IPOB inda tuni jami'in siyasa na ofishin jakadancin Faransa a Najeriya Mr. Gladden ya musanta hakan. Salih Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
Ira mafita halin zami ya tsinke mini samalin gayya samalin gayya samalin gayya.
Kuma da Allah a gaida Salih Shehu Ashaka. Ranar 26 ga watan Satumba kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin faɗakar da duniya game da illar mallakar makaman nukiliya tare kuma da kira ga ƙasashe su rattaba hannu wajen kawar da makaman a duniya. Bikin na bana dai ya zo ne a lokacin da ƙasashen Amurka da Koriya ta Arewa ke cacan baki game da makaman na nukiliya. Wakilin sashen Hausa a Lagos, Babangida Jibran, ya aiko mana da ƙarin bayani.
A sakonsa na bana domin wannan biki dai babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana cewa akwai hanyoyi da dama da za a bi wajen kawar da makaman nukiliya a doron ƙasa. Don haka ya kira ga ƙasashen duniya daban-daban da su ƙara ƙaimi wajen ganin sun ba da gudunmuwarsu na kawo ƙarshen mallakar makaman nukiliya a duniya. To sai dai kuma wannan biki na bana ana yin sa ne a daidai lokacin da ake cacan baka tsakanin ƙasa Amurka da kuma ƙasar Koriya ta Arewa a sakamakon cacan bakan da ke da nasaba da mallakar makamin nukiliya da ƙasar Koriya ta Arewan ke da shi. Kiyasi na Majalisar Dinkin Duniya dai ya nuna cewa akwai makaman na nukiliya har 15,000 a ƙasashe daban-daban, musamman ma dai ƙasashen da suka ci gaba, ƙasashe irin su Amurka da Rasha da Ingila da Faransa da China da India da kuma Pakistan. To ko menene ma makamin na nukiliya? Tambayar kenan da newa Dr. Babangida Jibran Wushishi, wani masanin kimiyya a Najeriya.
Nuclear energy makaman shi ne da ke nucleus na atom, wato yana tsaka-tsakiyar atom kenan. To shi kuma atom wato ƙananan barbashi ne wanda ke cikin kowane halitta ko wani abu dai a duniya, misali haka. So kuma akwai makamashi sosai a sanadarin da ke rike da su wayannan atom, amma kuma kada a samu wannan makamashi da ke rike da atom sun sai an yi abubuwa guda biyu. Na farko shi ne ake kira fusion, wato idan aka haɗa atom da atom saboda a samu babban atom, ko kuma idan aka raba atom saboda a samu ƙananan atom, wanda shine ake kira nuclear fission. So uranium kuma shine sanadarin da aka fi amfani da shi wajen samun makamashi daga nuclear.
To kowane illa makamin ke da shi tsakanin ƙasashe, ganin yadda hankulan duniya ya tashi sakamakon cece-kucen da ke gudana yanzu haka tsakanin Amurkan da kuma ƙasar Koriya ta Arewa. Ga dai Malam Bashir Ahmad Usman Yankuzo, malami a Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke Minna.
Makamin nuclear wani irin makami ne mai muni kwarai da gaske. Akan fassara wannan makami a matsayin wato makamin kare dangi. Kare dangi wannan na nuna makami ne wanda ba kadai wanda abin ya shafa ba yakan iya bin zuri'ar sama ko danginsa, ba kuma inda kadai aka jefa makamin yake wato ainihin samun tasirin wannan makami ba, yakan yaɗu wato a duniya baki ɗaya ko kuma wurare masu sananne nisan gaske.
To sai dai kuma duk da illan da mallakan makamashin nukiliyan ke da shi a duniya, a waje ɗaya kuma ana amfani da sinadaran na nukiliya wajen ayyukan kimiyya da fasaha da kuma magunguna, musamman ma dai a asibitoci, kamar da Dr. Babangida Jibran, masanin kimiyya, ya yi min ƙarin haske.
Amfanin shi shine ana iya samun wutan lantarki daga nuclear energy. Ana kuma amfani da shi a asibiti, misali akan yi amfani da radiation daga nuclear energy, wato hasken wutan da ake samu daga nuclear energy, saboda a wanke kayan da aka yi amfani da shi a asibiti, misali wajen tiyata da sauransu. Sannan kuma akan amfani da shi wajen maganin kansa. Sannan kuma shi wannan radiation din akan yi amfani da shi a x-ray, wannan x-ray da akan yi idan aka je asibiti, wato saboda a ga yanda yanayin kasusuwan ranar da muke
yanzu. Dai a inda ake ci gaba da nuna wa juna siyasa tsakanin ƙasar Amurka da kuma Koriya ta Arewa, fatan Majalisar Dinkin Duniya da kuma sauran ƙasashen duniya shine na kawo ƙarshen mallakar makamashin nukiliya ko makaman nukiliya tsakanin ƙasashen duniya. Babangida Jibran, murya Amurka daga Lagos.
Madalla a gaida Babangida Jibril. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda masu sana'ar kiwon kaji suka fara yunkurin samar da hanyoyin bunƙasa noman kaji ta yadda za a samu wadatar kaji da kwai a kasuwannin ƙasar, wanda a halin yanzu kajin Turai suka mamaye. Wakilin murya Amurka Sallamun Muna Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Rashin kuɗaɗen ɗaukar matakan inganta tsarin ciyarwa da na ɗaukar ɗawainiyar magungunan kula da lafiyar kaji a gonaki na daga cikin matsalolin da ke dabaibaye sha'anin kiwon kaji a jamhuriyar Niger. Sabili kenan da ƙungiyoyin manoman kaji suka fara nazarin hanyoyin jan hankulan bankuna domin su amincewa ba masu irin wannan sana'a rance. Kamar yadda Adamu Kimba Abubakar, shugaban kungiyar manoman kaji a yankin Yamai, ya bayyana.
Kiwon kaji kasanga namu mutane sun jima ana yi, sun samu basira ilimi na kiwon kaji. Yanzu abun da ya musu saura menene su samu tallahi zuwa ga banki da suke nan, zuwa ga masu taimaka ma noma da kiwo. Allah ya bamu maitrise in aikin. Kenan abun da muke fata, muna fata ne wa'anga bankin ga da muka tara yau su ba su taimaka ma mutane, su ba su bashi yanda zai sa su gudanar da aikin su, kasu bunkasa shi.
Ba idan ci gaban tattalin arziki da shirin bunkasa noman kaji ke iya samarwa kasar Niger, masu sana'ar kiwon kaji na cewa wannan yunkuri na da fa'ida ta musamman ga ayyukan kare lafiyar jama'a.
Kowa ya san da yau cikin Niger kowa da kowa yana cin kaji, yana cin kwai. Donc dukkan da kaci in ba na garinka bane, wancan da ake kawo daga can bas da certitude kaman kwai ne da tanaiwa ma sun baci, fuskan wasu sun dauki da 30 kacin su kenye su duk sun baci. A lokacin mu namu an yi shi yau mutum sai ya je nan garka ya dauko. Kun gani shine bambanta namu da sauran. In mutum ya fara ya kafa kamfani na kiwon kaji, gidan kaji da mutum ya kafa ta, babu wani shikka ya ce ni ina so ko kalle abun ga da mutum ne sai ya kwanta a hankali kwance. A lokacin da ba haka nan bane, kenan yanzu mu iya so muke uwanmu da suke aikin ga su ci gaba da aikin nan yanda ya kamata.
Daraktan ofishin ministan bunkasa ayyukan noma da kiwo Audi Jallo Muhammadu, da ke wakiltar gwamnati a taron na masu kiwon kaji, ya yaba da wannan tsari wanne ka iya bayar da gudunmuwa wajen kawo ƙarshen yunwa ko ƙarancin abinci kafin nan da shekarar 2021, dangance da yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙudurta, in ji shi. Kwanaki ƙwararru a fannin kiwon lafiya na gargaɗin jama'a akan bambancin ingancin nama da ke tsakanin kajin gargajiya da waɗanda aka fito da su daga Turai a yanke. Har yanzu kasuwannin kaji da kwai a Niger na fama da mamayar irin waɗannan kaji da ake kira kai na Turai. Sai dai wasu na ganin ita ma wata hanya ce ta daban da ke samarwa wannan ƙasa kuɗaɗen shiga. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a gogon ma'ana. Yana cewa karfe 11:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Shirin noma na wannan makon zai dubi ne kan wata matsala da ke neman kawo cikas ga wadatar abinci a Najeriya. Rahotanni na cewa wasu mutane na zuwa sai kayayyakin amfanin gona daga manoma domin su boye, har sai kayan abinci ya yi tsada kafin su fito da shi su sayar don samun ribar da ta wuce misali. Kan wannan batu ne wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya hada mana rahoto na musamman.
Ba ma dai ga matsalar rikicin makiya da manoma da ke yawaita faruwa, wanda ma ke barazana ga yunkurin samar da cimaka a ƙasa, yanzu haka wata sabuwa ce ma ta kunno, inda ‘yan barandan kamfanoni kan bi manoma har gonaki, yayin da wasu kuma suka fantsama kasuwannin ƙauyuka suna sayan hatsin da aka samu. Abubakar Muhammad Turaki wani manomi ne da waɗannan ‘yan barandan ma suka tunkara.
Ina da wani gona na Aribadu babba na masara, tun ma ban kai ga sare masaran ba, ban fara girbi ba. So akwai wasu mutane da suka zo da Hilos, suka nemi mai gona, aka buga min waya, na ce ina cikin yola, aka ce min to Allah suna da bukatan ganin emergency. Na zo ni na same su muka yi magana da akwai bature daya akwai kuma bakin fata. So sun ce min suna da company a Kano suna son su sayi wannan masara nawa a jikin itacen. So za su saya za su mai estimate su bani kudina su za su sarrafa komai da komai.
Ban fahimce ka ba, wai tun yana danyen ne suke so su saya?
Tun yana jikin itacen amma ya riga ya bushe. Yes, amma ban sare ba, amma sun ce a cikin gonan za su saya za su kawo mashin ɗinsu ya musu ko menene.
To sai dai kuma wannan manomi akwai ma yadda ke kallon wannan matsala a yanzu da kuma irin matakan da ya dauka?
To ni dai abin da muka yi magana kamar bisa abinda muka yi magana da su nace ni ba zan saida amfani na ba, garan sayarwa talaka ɗan uwana na farko kenan. Na biyu ina jawo hankulan mutane manoma yan uwana don Allah don Annabi mu taimaka mu da muke noma akwai wanda ba sa yi su saya suke mu sayar domin ƙasa Najeriya ta amfana da abin da muke da mu nan jihar Adamawa. Don Allah don Annabi sayarwa kamfani da za su sayarwa dabbobi abinci ko aje a yi giya da shi ko aje a yi wani abu da shi ko a ɗauka a fitar da shi ƙasar waje aje a yi wani amfani da shi don Allah don Annabi mu kiyaye. Ni dai haka ya faru da ni a gona na gonan damuna, haka ya faru da ni a gona noman rani. Shi kuma wani banki ne suka zo suma za su bani kuɗi zan yi duk abin da ka sani za su yanke shinkafa na ce musu a bana da bukata tunda na riga na gama ayyuka na ba abin da nake bukata a hannunsu. In kuma ina da bukata na sani gwamnati za ta taimake ni da yi.
Kamar dai wannan manomi shi ma wani dan kasuwa kuma basarake da ke ma shigo da hatsi da kasashen waje mai anguwa ya Haliman ya ce wannan matsala na da illa sosai ga ƙasa.
Gaskiya wannan abun yana kawo barazana sanadiyan da na faɗi haka don ni a inda nake kasuwanci tsaban ina kishin ƙasar mu nan ina fitowa in tafi Kamaru in tafi Shadi in tafi ina nemo abinci don in kawo har gida Najeriya sayarwa talakawa. To ya zama to yanzu wasu kamfanonin da ba mu san su waye ba zo su sai abu ko boyewa za su yi ko sayarwa za su yi ko abincin kajin yadda suka fada za su yi. Gaskiya ba ma jin daɗin wannan abun domin zai kawo mana karanci inda za mu je mu sayo abinci in ma farashin mu kaɗan ne nasu zai zo ya fi namu kuma daraja. Sannan in sun sayo nan ba za su sayar mana ba su tafi da shi talakawa za su shiga wahala. Kagan talakawa sun shiga wahala kuma mu kuma ba daɗi za mu ji ba.
To wai ma shin wannan abun da suke kana ganin zai iya kawo karancin abinci zuwa kasuwa?
Kwarai da gaskiya na kawo karancin abinci a kasuwa domin tun yanzu za ka ji wani kasuwan. Mu je a ce mana danye masara ana sayarwa 700 da kaje sai ka samu 900.
A don haka ne ma mai anguwa ya Haliman ya kira ga su ƴan barandan da kuma su manoman da akan zo a sai hatsin da suka noma.
Gaskiya ina kiran su ji tsoron Allah duk abin da za ka yi don kai kaɗai ka wadata sauran al'umma 1000 su sha wahala ba zai maka amfani ba. A ji tsoron Allah a yi yadda zai taimaki kowa da kowa kamar yadda muke fitowa mu je mu sayo abu mu kawo mu rage mu sayar. Su kuma su ji tsoron Allah kar su dinga ɗauko mutanen suna shiga lungu-lungu suna ɗebo wani abu don a zo a wahalar da mutane ba shi da amfani.
Kuma da menene dai masana na ku ganin fa dole ne hukumomin su shigo domin gudun fadawa mawuyacin hali. Honorable Abdullahi Firembe wani masanin tattalin arziki kuma tsohon kwamishinan yaɗa labarai a jihar Adamawa ya ko ba da shawaran cewa
na farko a wannan wurin gaskiya ya kamata hukuma musamman gwamnati ima na ƙananan hukumomi ko na jiha ko kuma na tarayya ya kamata a ringa wayar da kan manoma akan irin waɗannan abubuwa da suke tafiya na ɗaya kenan. Na biyu kuma ya kamata ne a samu wani tallafi wanda zai taimaki manoma su bunƙasa noman su kamar yadda kullum muke faɗa idan mutum zai yi ciyar da kansa da kuma iyalansa kadai to a taimake shi yanda zai ƙara faɗaɗa gonarsa ta yanda koda ya sayar ne ba zai samu ainihin wato wahala ba. Kasan abin da yake hana mu karban ainihin wato wani tallafi na gwamnati a lokaci ko daga bankuna shine wannan kuɗi da suke sawa na ruwa yana yawa. Wasu kuma ma kwata-kwata kasan abin da ya shafi addini da al'ada wani baya son duk abin da za a ce maka ruwa zai shiga. To ya kamata a sauƙaƙa hanyoyi na ainihin bada rance kuma a faɗaɗa hanyoyi na bada rance kuma a gaya wa manoma ga yanda wannan zai taimaka wa manoma wajen ainihin wato samun ƙwarin gwiwa na ganin cewa sun fara da abubuwansu.
Honorable Abdullahi Firembe kenan da ke ma zama tsohon kwamishinan yaɗa labarai a jihar Adamawa.
A gaida Ibrahim Abdulaziz da fatan hukumomi da lamarin ya shafa za su ɗauki matakin da ya kamata. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku. sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
A gaida Sarfil Hashin Gumel, yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko na hadin gwiwa ne daga Hamza Galadima birnin Kebbi, shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Kebbi, da Sani Mai Langelange ya wuri, da Salihu Isa Fana, da Dr. Abdullahi Mai Maganin Gargajiya Gulma, da Husaini Alhaji, da Ali Mai Gishiri Rijau. Suka ce muna kira gwamnatin jihar Kebbi da kuma hukumar bayar da tallafin noma ta jihar Kebbi da cewa ya kamata su duba irin halin da al'umma suke ciki. Dangane da tallafi, ganin irin yadda aka nuna musu cewa za a basu tallafin, kuma duk abin da aka ce su yi sun yi, to amma har yanzu an kasa basu tallafin. Ba irin wahalar da basu yi ba domin ganin sun karɓi tallafin, amma har yanzu kulliya bata biya kuɗin sabulu ba. Saboda haka muke kira gwamnatin jihar Kebbi da kuma hukumar bayar da tallafin da su yi duk abin da ya dace domin ganin an bayar da tallafin cikin lokaci. Muna kira gwamnan jihar mu ta Zamfara Abdulaziz Ziyari da ya mutunta yarjejeniya da waɗansu manyan dattawan jihar suka cimma tsakanin su da kungiyar kwadago reshen jihar Zamfara, wanda ta kai ga ƴan kwadagon suka janye yajin aikin sai baba ta gani da suka shiga. Domin kaucewa komawar ma'aikatan a cikin yajin aikin, sako daga Mahmud Salihu Kauran na Moda Zamfara. Sai sako na gaba daga baba Gana Alhaji Nuciyawa Cakal da Husaini Abba Dambam ɗan kishin ƙasa da kuma Haruna Boda Nkaibo kafin Hausa a tarayyar Najeriya. Suka ce salam VOA Hausa, muna kira da babban murya ga masu ruwa da tsaki da ma makarraban gwamnatin jihar mu ta Yobe da su dubi girman Allah da manzansa su saka baki a gyara mana hanyar da ta tashi daga Wacekal zuwa Dogon Kuka, saboda wallahi al'umma na fama da wahala yayin tafiye-tafiyensu, musamman ma dai a daidai wannan lokaci da amfanin gona ya fara fita.
To kafin mu yi sallama da ku ga labaran duniya amma a takaice.
Talata ta kafin zaren Amurka Jim Mata ta jaddada cewa Amurka tana son a magance zaman tankiya da Koriya ta Arewa da ke ƙara yin kamari cikin lumana. Jim Mata sai wannan furucin ne duk da cewar ƙasar Koriya ta Arewa ta yi ƙirarin cewa furucin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta dandalin Twitter jiya Litinin tamkar ayyana yaƙi ne akan ƙasar. Roger Stone, ƙwararre akan harkokin siyasa wanda kuma da daddan muƙarrabin shugaban Amurka Donald Trump ne, ya faɗa cewa ba shi da hannu a zargin da ake wa Rasha na yin shishigi a zaben shugaban ƙasar da aka yi a bara. Mr. Stone ya yi wannan furucin ne kafin ya bayyana gaban kwamitin kula da tattara bayanan sirri na Majalisar Wakilai domin ba da shaida. Hukumomi a Vanuatu sun kwashe mutane da yawan sai kai 6,000 daga gidajensu zuwa sansanonin gaggawa da aka kafa a saboda barazanar aman wuta daga tsaunin Manaru da ke tsibirin Anambra. Tsaunin na Manaru a tsibirin Anambra ya yi makonni yana tumbuɗin toka da wuta da kuma iskar gas da aka danganta da aman wuta, al'amarin da ya tada tsoron akwai yiwuwar dutsen yayi aman wuta. ‘Yan sandan Isra’ila sun ce a yau Talata wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a ƙofar shiga wata unguwar Yahuda na ‘yan share wuri zauna da ke kusa da birnin Kudus ya kashe jami'an tsaro guda uku.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku je mu ɗauki da wani sabon shirin. A shirinmu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan shirin da gwamnatin Najeriya ke yi na fara tuhumar waɗanda ake zargin ‘yan Boko Haram ne wata mai zuwa, sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da Injiniya Mopit, ni Maryam Dauda ke cewa sai an jimanku. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.